mai nadama zai yi nadama, mai fata idawo zai yi fata, rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, zai yi fata ina ma a bashi dama yayi kaza yayi kaza ya dawo duniya, kalla lokaci ya wuce ba zai yi ba. Allah yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ya mutane, ya ku ɗan adam, ku kiyaye wannan rana da za ku koma zuwa ga Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kowane rai a cika mata abin da ya aikata. Wa hum la yuzlamun, ko ba za a zalunci kowa ba. Dan uwana musulmi, kwanakin Ramadana jabe ke da karewa, wannan ita ce juma'a mu ta ƙarshe a wannan Ramadana na wannan shekara. Lalle mu sani ya kamata mu yi gaggawa wajen amfani da damar da Allah ya bamu, ya ara mana lokaci muka ga wannan wata har zuwa yanzu. Allah ta'ala ya ja hankalinmu a cewa ƙarshen wannan wata mai albarka mu yawaita ambatansa da godiya gare shi, domin Allah ya ce wali tukmilul iddata, dan ku cika kwanakin Ramadana, wali tukabbirullaha ala ma hadakum, ku yi kabarbari kuna girmama Allah saboda shiriyar da yi muku. La'allahu wa la'allakum tashkuruna, kuma ku yi wa Allah godiya. Ya Ubangiji, muna maka godiya a bisa ni'imominka waɗanda suke ba su da iyaka gare mu. Mafi girman ni'ima shi ne ka ba mu imani, ka zaɓe mu cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka ɗora mu akan tabarki na annabi sallallahu alaihi wa sallama. Bayan Allah na ƙwarai, su kan suna gaggawa wajen yi wa Allah da'a, suna faɗin Allah wa fi dalika falyatanafasil mutanafizun, a cikin aikin alkhairi ne masu gasa ya kamata su yi gasa. Suna gaggawa mutanen kirki wajen yawaita aikin alheri da kuma ɗorewa a kan aikin alheri ne, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa, ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuha, aikin da Allah ya fi so aikin da aka ɗore da yi, wa in kalla koda kaɗan ne. An rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kana idha amila amalan athbata, shi kan in ya fara aiki baya dainawa, in ya fara aiki alheri ɗorewa yake a kai, haka ɗabi'ar sa take. An rawaito manzon Allah yana addu'a, yana cewa ya musarrif al-qulub, ya Allah da ke juya zukata, sarrif qalbi ala ma'ati, ka juya zuciyata zuwa ga yi maka da'a. Saboda haka yan uwa, wannan wata namu mai albarka, wata mai cike da alkhairai, abinda ya rage a cikinsa ɗan kaɗan ne, kuma dama annabi ya gaya mana, ya ce innamal a'malu bil khawatim, abinda ake dubawa a cikin ayyuka mai aka kare a kai, mai aka cika a kai, mai aka cika da shi nan ake kallo. Innamal a'malu bil khawatim, ba baya ba, gaba ake dubawa, baya ta wuce, amma ina za a je ƙarshen, yaya cikawar take? To wannan shi ne babban abinci ne, innamal a'malu bil khawatim, ba baya ake duba ba, gaban yaya za a cika? Wannan ko shakka babu yana jan hankalinmu zuwa ga cewa lalle mu dage ya zama cikawar mu kyakkyawa ce, kada mu zanto cin wanda Allah ya ce kallabi naqadat ghadlaha bi ba'd quwwatin ankara, an yi aikin alheri sannan kuma a ƙarshe a zo a warware a lalata aikin. Allah ka tare mu, a kiyaye salloli a cikin jami'i, mazaje mukallafai a yi haƙuri, a dage wajen sallah a cikin jami'i, a yi jihadi wajen ayyukan ibada a abin da ya ragowa na kwanakin Ramadan, a haskaka zukata da gidaje da karatun Qur'ani, a yawaita ambatan Allah a dukkan hali. In an yi haka, to insha Allah ta'ala ana fata a cika da mafi alkhairi na wannan wata. Ƴan uwana, a ƙarshen wannan wata, kamar yadda muka sani, Allah ya shar'anta mana wasu ibadoji. Abu na farko shi ne kabarbari da za a yi yayin da aka ce an ga watan Shawwal, kamar yadda Allah ya ce wali tukmilul iddata, ku cika adadin kwanaki na Ramadan, wali tukabbirullaha ala ma hadakum, kuma ku girmama Allah ku nemi masa kabarbari, wala allakum tashkurun, kuma ku yi wa Allah godiya. Saboda haka za a yi kabarbari, kabbarori da ake yi, kabbarori da ake in an ga wata na Shawwal, sannan kuma za a ci gaba da yin kabarbari har zuwa filin Idi. An je Idi za a ci gaba da kabarbari, idan liman ya zo shikenan an dakata da kabbara. Za a ci gaba da kabbara in an ce an ga wata Shawwal, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, ko a ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Za a daga murya da waɗannan kabarbari a kasuwanni, da gidaje da hanyoyi shi'ar ne na musulunci alama ce ta cewa wannan kasa ce ta musulmi wanda ya jana Allahu akbar ce meye faru ce ai an yi ibada mai girma kuma an alhamdulillah gashi an zo an tuka ta a rika yin kabbara kowa yiji a tuna wanda bai sani ba a rika kabbara ana girmama Allah ne wa Allah godiya maza da mata duk da cewa mata su ba za su daga murya ba amma ana so a yi waita kabar bari a yi kabbara ana girmama Allah kamar yadda Allah ya umarni abu na biyu shine an shar'anta mana zakatul fitri zakar fitri kai da za a bayar in an kammala azumin watan ramadan ana bada zakar fitri kai ne shukran lillahi ala ni'matit tawfiq dan yiwa Allah godiya da ya datar da mu zuwa ga wannan alkhairi mai yawa na watan ramadan muka yi ibada muka yi sallah muka yi azumi muka yi sadaka muka yi aikin alkhairi mai wa Allah godiya kuma tuhuratan ne lisaimi kamar tsarkakewa ne ga mai azumi na abin da ya gabata na kurakurai a cikin azuminsa kuma ciyarwa ce ga talakawa waɗanda ba su samu ainihin taimako ba a wannan sai ka ga alheri ya yi cikin mutane kowa ya samu abin da zai ci na wani adadin lokaci sa'i ne guda ɗaya ake bayarwa wato mujannabi guda hudu kenan ga kowane mutum a cikin gida babba da ƙarami mace da namiji duk za a bayar da sa'i a madadinsu za a bayar da sa'i ne na abinci wanda ake ci a wannan nahiyar da ake kamar shinkafa ko masara duk abin da Allah ya hori abin da aka fi so mutum ya ba da zakatul fitri idan zai fita idi da safe kafin ya fita shi aka fi so amma idan bai yiwu ba saboda gudun wani uzuri zai iya bayarwa kwana ɗaya ko biyu kafin a fita idi sannan mu sani an shar'anta mana zuwa sallar idi idi ibada ce mai girma wadda take nuna godiyar Allah da farin ciki da mummune take yi bisa ni'imomi da Allah ya yi musu walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ibada ce dake nuna godiyar Allah za a je idi a sanya mafi kyawun tufafi a sanya turare sannan a fita da iyalai baki ɗaya in wasu ya Allah ya ƙara mata yadda ta ce amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu amarana ta ce an nukhrij al-awatiqa mu fitar da ƴan mata fil fitri wal adha a lokacin karama da babbar sallah al-awatiq wal hiyaz ƴan mata da suka girma da kuma ƴan mata ƙanana zawatul hudud su ne wanda suke sun kai ga aure ana jira a yi musu aure da awatiq ƴan mata da hiyaz masu al'ada duk a je idi haka annabi ya yi umarni sallallahu alaihi wasallam yace tafi gida gida ta sanar da cewa kowa ya fita idi su masu al'ada masu haila faliya ta zinnal musalla su kan in sun je su zauna a gefe me ya hikima zuwa yace li yashhadna alkhaira wa da'wata almuslimin alherin da ke wajen su ma su same shi akwai alherin da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan waje ta halarci wannan alheri da addu'ar da musulmi ke yi ana amsawa saboda haka mu yi kokari mu je idi ƴan uwana da iyalanmu saboda alherin da ke wannan waje da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah yana yin kyauta ga bayi a wannan waje ana karba addu'o'i in za mu fita kuma a danta wani abu a baki ko da dalilu ne wuturi haka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallama kuma inda dama za a yi zuwa a kasa aje a tafi a kasa in kuma akwai nisa ko wani uzuri a je akan abin hawa in aje sallah ibada ce mai girma a nutsu bi huduri kalbin ana kabbara kafin liman ya zo in ya zo kuma ya yi sallah a saurari hudu ba duk wannan ibada ce a kiyaye saban Allah mazaje da suke da iyalai za su su filin idi lalle su yi tukara ta musulunci kar a tafi da yara da tufafi ƴan mata ɗangalallin tufafi wannan haramun wannan laifi ne Allah baya so wajen ibada ne a yi tutura ta musulunci kuma ba ce ba za ta sa turare ba mata in za ta fita da gida ba su sanya turare sannan in mun je idi mutuna in muka ga taron mutane mutum cewa wata rana za mu haɗu a wani taro ba iya mu nan ba a yi dukkan ƴan adam duk halittun Allah a yau mu jam'i al-akbar ranar da kowa da kowa da tsaya gaban Allah ya tuna mana hakan yawma la yanfa'u malun wala banun a ranar da za a je gaban Allah dukiya ba za ta yi maka amfani ko ƴaƴa ba illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je wa Allah da zuciya wakakkiya imma ga wannan taro mutun wancan taron dan ya zama wa'azi gare mu ƴan uwana karshe wata ramadana ba karamin alheri bane kyauta ce mai girma daga Allah ya kamata ka yi Allah godiya ka yi wata godiyar Allah ba wanda ya san wannan sai wanda ya san kimar abinda ke cikin wata ramadana na alheri ina wasiya ga kaina da kuma ƴan uwana abinda ya rage na waɗannan kwanaki mu yi kokari mu ribanci damar da ke ciki wajen sallar dare wajen addu'a neman lailatul qadri da addu'a da roƙon Allah alheri da ke cikin wannan rayuwa da neman tsari a wajen sallar zai kamfata sunan rayuwa mu ci gaba da alherin da muke a farkon kwanakin ramadan kada mu gajiya mu tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi ga wanda yayi sakaci a watan ramadana domin ya ce malaika jibril ya zo masa ya addu'a ya ce manzon Allah ya amsa addu'ar ita ce rahim ankum ra'in adraka ramadana falam yufar lahu manzon Allah ya ce malaika jibril yayi addu'a ya ce ya tabi yayi hasara wanda ya riske ramadana amma bai samu gafara Allah ba ce ne amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin mai addu'ar malaika jibril mai amsa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya riske ramadana amma bai fita daga ramadana da ƴantawa daga wuta ba sunan shi azarar rika ba fi Allah ka dare a dage ɗan uwana wajen bautar Allah wajen ne santar abin da Allah ya hane mu a yawaita addu'a ina fada ina nanatawa a yawaita addu'a a yawaita addu'a a yawaita addu'a ga fitin sunan babu adadi ta ko ina mu tsantsance addu'a tsakanin mu da Allah mukhlisina lahu din mu yi ta addu'a musamman lokuta masu albarka da ake fata a samu istijaba dukkan wata ramadana lokacin na karba addu'a amma mu kara kuma da ribantar daman maki a lokacin sahur dab da fitowa alfijir a lokacin shan ruwa a lokacin juma'a bayan la'asar duk ne addu'a mu roka wa kasar mu zaman lafiya mu roka wa kanmu alherin da ke cikin rayuwar duniya mu nema wa kasar mu tsari mu nema wa kanmu tsari daga dukkan fitina sannan mu nemi rabon aljanna a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan mu sani cewa gaggawa da wannan wata in ya tafi ga mai jin mai hankali ya gani aya ce duk ga mai hankali lalle wata ramadana yayi gaggawa to amma ba wata ramadana ne kada yake gaggawa ba a yanzu duk kwanakin rayuwar gaggawa take wannan aya wanda ke nuna cewa gaggawa muke baki daya da mun muje mu tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala yadda ƴan uwan mu suka tafi jiya da shekarun jiya da bara haka zamu tafi gobe a gaggauta kuma babu jinkiri wajen ya kare da gaggawa mu ma haka zamu kare da gaggawa mu sani cewa haka rayuwar duniya Allah ya hukunta ta wannan wata ramadana kamar wata wani hoto ne na abin da yake rayuwar mu wata 12 kwana 30 ne ko 29 amma duba yadda kai ka ce je aka fara yau ana magana 24 abin da ya rage ɗan kwanaki ne kaɗan to haka rayuwar mu ma abin da ya rage ɗan kaɗan ne yadda ramadani ya gaggawar tafiya haka mu ma kwanakin ke gaggawar tafiya kenan an ba mu sura na kwanakin mu ne da ba ma iya hango wannan amma a ramadana saboda yanayi ya sa muna ganin kai watan ku yi gaggawa ito ai haka ne dama ragowar shekarar ma sai gaggawa yadda ita ba haka za mu tafi saboda haka wanda yake mai riba wanda ya rabota shi ne wanda ya hankalci wannan ainihin ayar ta Allah yake yayi Allah ya yawaita da'a kuma ya zubar da hawaye lokacin da wata ramadana ya kare ko da bai zubar da hawaye ba ya tabaka ya yi kukan zuci cewa fa yanzu kenan bari watakila ba da mu za a yi wannan alherin ba akwai tashin hankali a cikin harga mai hankali zan rufe hudu ba ta a yau ƴan uwana da sako na ƙarshe gare mu baki ɗaya kamar yadda nake cewa mai addu'a ina faɗa saboda ga dukkan mai ji da lura da yanayin da ƙasar mu take ciki siyasarta zaman lafiyarta tattalin arzikinta akwai damuwa ƙwarai da gaske muna buƙatar mai addu'a Allah ta'ala ya kama na ɗauki da agaji mu sani cewa ni'ima ta zaman lafiya ba abin da yake daidai da ita ita ce tushe ta rayuwar ingantacciyar rayuwar duniya shi yasa Allah ya godanta wa Qurayshawa alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya godanta musu abincin da ya hore musu a wannan gari mai albarka yujba ilayhi thamara da ake kai kayan marmari da kayan abinci daga ko'ina sannan ya godanta musu zaman lafiya da suke ciki to zaman lafiya shine ni'imar rayuwar duniya. In ba zaman lafiya ko duniyar duk aka tunkule aka ba, ba za ka mure ta ba, hankalinka ba a kwance yake ba. Saboda haka lalle a wannan wata mai albarka mai ta addu'a, Allahumma amin zawatina, Allah ka amintar da abin da muke tsoro, ka amintar da mu daga abin da muke tsoro. Allahumma aminna fi biladina, Allah ka amintar da mu a kasashenmu, a garuruwan mu, a garin mu Kano da garuruwan da suke na musulmi a Najeriya baki daya, Allah ka zaunar da mu lafiya, ka amintar da mu. Musibar da ke faruwa a garuruwa na Zamfara, Sokoto, Kebbi, Niger, Kaduna da makamantansu, Allah ka amintar da dukkan musulmi a wannan gurare. Hakika mutane suna cikin damuwa kwarai da gaske. Ga wanda yake tafiye-tafiye zai ga cewa yau mutum yana tsoro ya hau mota, ya je Gusau ko ya hau mota daga nan Kano ya je Sokoto, ko ya hau mota ya je inda zai je saboda bai fargaba, saboda ta'addanci, saboda cutarwa da ake ga bayin Allah. Saboda haka lalle mu daga hannaye mu roki Allah ya amintar da mu, ya yaye mana dukkan wannan matsayi. A wannan satin ne ga wanda yake bibiyar labarai aka kai hari, gari guda aka kwace bayan aka kashe sojoji wajen 50, aka samu mai iko irin Najeriya. Kaga lalle ashe ana bukatar addu'a, akwai matsala a ƙasa, yayi addu'a. A waɗannan kwanaki na nan kusa aka kama wasu matasa dan sun faɗa mummunan magana akan la'ananne shugaban Isra'ila Netanyahu, Allah ya la'ance shi, Allah ta'ala ya gaggauta mana maganarsa.
Amin.
Sun yi magana akai akan wannan mutumin, an kama su, an rufe, an kai wani kotu, an ce ya yi laifi saboda ya ce Allah ya tafiyar da wannan azzalimi duniya ta zauna lafiya. Wannan tsinanne la'ananne Netanyahu yana cikin wanda a wannan zamani ya haifar da musibu masu yawa a duniya. Shekara yau wajen kusan 30 Netanyahu yana zuzuta fitintunu a duniya. Amma wai dan ka ce Allah ya yi maganinsa, ka ce Allah ya halakar da shi, ka yi laifi a dukan Najeriya. Kaga akwai ban tsoro a cikin lamarin. Kar mu manta a yau din nan mun waye gare cewa Yahuda sun rufe Masjidul Aqsa, masallaci mai alfarma na uku a duniya ta musulunci, sun hana cewa ba za a yi sallah ba. Dama dai ba kasabai suke bari a yi sallah ba, sai tsofi da dattijai, duk wanda yake ƙasar shekara 45 ko 50 ba sa yadda ya shiga wannan masallaci, a hana shi shiga masallacin ko da ya yi sallah. Duk wannan musibu ne wanda suke akwai tashin hankali a ciki. Idan duniyar nan ta rikice to akwai damuwa, musamman mu da muke mun san halin da muke ciki. Yau idan a nan inda muke kai yekuwa kai shelanta kwano bibi na shinkafa, ka ce duk wanda yake bukata ya zo, ko kun sani mutum nawa za su yi layi kwano bibi na shinkafa? Wallahi sai ka tara mutum 10,000 sun yi layi kwano bibi na shinkafa, wallahi za su ce suna bukata saboda yanayin da ake ciki. To ina ga cewa an samu musiba a duniyar nan, lalle akwai ban tsoro. Mu yi addu'a Allah ya yi mana maganin dukkan azzalumai, waɗannan Yahuda masu cin zalin mutane, Allah kai mana maganin, Allah ka nuna mana ƙarshensu, Allah kai mana maganin su ya Ubangiji, ya Allah ka saukar musu da ƙubar da za ta sa su kyale mu ne bayinka. Sannan shugabanni a Najeriya muna sake nanatawa, ƙasar Najeriya tana cikin hali na damuwa saboda siyasar da ake yi, siyasa ce wanda muna gani magana ce ta wasu mutane da suka mai da kansu su ne za su riƙe ragamar ƙasar har zuwa ƙarshen rayuwarsu. Muna ganin yanayin shugabancin Najeriya da halin da ake ciki a siyasance, akwai ban tsoro kwarai da gaske. Ya kai ga munzalin da muna ganin ma ba bukata a ce an yi zaɓe a Najeriya, saboda zaɓen ya riga ya ƙare, amma yin shi an gama. An gama zaɓe a Najeriya, to me za a zaɓa? Jihohi 30 a jam'iyya ɗaya suke yau, to ka fito ka zaɓi ne? Me za ka zaɓa? Akwai wani zaɓi? An gama. Abin da yake wajibin ka kawai ka roƙi Allah salama, ka roƙi Allah lafiya da aminci, amma babu wani zaɓe a Najeriya, to me za a zaɓa? Wa za a zaɓa? Ba jam'iyya, wa za a zaɓa? To waɗannan dai su ne shugabannin, ko muna so ko ba ma so. Abin da yake wajibin mu yi addu'a, Allah ya fi ƙarfin kowa, Allah mai iko ne akan bayin sa. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun, duk dabarar da za su yi shi ma Allah yana dabara, Allah ba ya so a cuci bayansa, Allah ba ya so. Amma hikimar Ubangiji wa umli lahum, sai ce inna kaidi matin, inna yi wasu jinkiri azzalimai, amma kaidi na kamu na dabara ta mai ƙarfi ne, inna kama azzalimi ba ya kuma cewa inna Allah la yumli lizzalim, in ji manzon Allah. Allah yakan jinkirta azzali yayi ta abin da yake so Fir'aun shekara nawa yana abin da yake so aru aru yace hatta idza akhadha amma in Allah ya kama shi lam yuflit ba zai tsere kamun Allah mu roki Allah ya ba mu shugabanni na gari duk wanda yake zalintar mu Allah mun kai koken shi wajen ka ya ubangiji kai mana maganar shi ya Allah kai mana maganar dukkan wanda yake zalintar mu ya ubangiji ya Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi na kwarai duk wanda yake ba zakirki ba ya Allah ka san shi ka tafiyar da shi ya Allah kai ka san yadda zaka tafiyar da shi ya ubangiji muna roƙonka a wannan waje mai alfarma masallaci daki kai ubangiji a wannan rana mai albarka juma'a a wannan wata mai albarka muna tawassuli ya ubangiji kai mana magana dukkan wani azzali ya Allah ka daukan mana fansa akan ta ya Allah ka nuna mana karshen sa ya Allah kada ka bashi dama ya ubangiji ya Allah ka yanke shi daga duk abin da yake fata ya Allah kai mana magana dukkan azzali wannan kasa tana da rauni Najeriya musulmin Najeriya tana cikin rauni Allah ka zama gatan su ya Allah ka zama gatan wannan kasa ka kwato ta daga hannun azzalumi ka danka a hannun aminai ya Allah ka ba mu kyakkyawan karshe ya Allah ka ba mu amintattun shugabanni ya Allah ya Allah kai ka san yadda zaka zaba mana shugabanni dabara mu ta kare ya ubangiji ba mu da dabara la haula lana wala quwwa illa bika ya rabbana ba mu da dabara ba mu da karfi dabara da karfi duk yana hannunka ya Allah ka isan mana wannan abin da halin da muke ciki a wannan kasa shugabanni akwai amana a wuyansu duk jinin da aka zubar na mutum daya sai Allah ya tambaye su duk dukiyar da aka kwata a hannun wani saboda an yi kidnapping an kama shi sai Allah ya tambaye su a ranar kiyama adadin mutanen kasar saboda ka shiga tete yanzu musulmi daga cikin sun san wannan karatun wanda ba musulmi ba ai suna gani a kwariyar su suna gani a rayuwar su saboda haka su shiga tete yanzu shugabanni su sani Allah ba zai kyale su ba kuma da yawa mun gani ai waɗanda suka yi shugabanci suka yi za a ina yau take in suna rayuwa ina labarin babu to haka kowa zai ji nawa irage musu shugabannin waɗannan da muke da su a duniyar in sun yadda akwai lahira su gyara abin da yake na gobar su in ba su yadda kuma su jira Allah ta'ala bil misal yana nan yana jira su mu yawaita addu'a ina faɗar wannan ina natsawa yan uwana mu yi addu'a da gaske game da kasar mu Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari mu yi addu'a musamman a wannan kwanakin suka rage na wannan wata fatan ba Allah ta'ala ya kama da dauki da agaji Allah ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya ba mu shugabanni masu tausayi mutanen kirki duniyar nan halin suke ci Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka kare bayan kan mu ne a ko ina ciki Allah ka karɓa mana ayyukan mu na ibada ka yafe mana kurakuran mu ka ji kan magabatan mu ya Allah ka ba mu kyakkyawan karshe ya Allah ka ba mu kyakkyawan karshe ya Allah ka zauna da kasar mu lafiya musamman garin mu Kano da garuruwan musulmi Allah ka ba mu ci gaba da tattalin arziki mai albarka ka shirya mana matasan mu ya ubangiji ya Allah ka shirya mana matasan mu maza da mata fasikai da suke yaɗa barna a kafafen social media Allah kai mana maganar su ya Allah ka yanke su daga dukkan alkhairi fasikai da suke yaɗa barna ya Allah ka yanke su daga dukkan alkhairi fasikai da suke yaɗa barna ya Allah ka san su ya Allah ka dau yanke su daga dukkan alkhairi kai mana maganar su ka nuna mana karshen su ya ubangiji ka zauna da mu lafiya ka ba mu ikon gyara halayen mu ka gyara mana kasar mu ya ubangiji ka sanya mana albarka a cikin ta ya ubangiji ka shirya mana zuriya ya Allah mana salafi mu ya Allah ka ba su lafiya ya Allah bukatunmu na alkhairi ka biya mana baki daya ya Allah abinda muke gudu ya Allah ka tsare mu da gare shi wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.